Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma su a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkanku da ranar Alhamis 19 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Wani rahoton da jaridar New York Times ta fitar jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu akan rawar da shugaban Russia Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. An janye dokar tabacin da aka sanya a kasar Turkiya biyo bayan yunkurin yi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016.
Kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa a jihar Nasarawa, rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta horar da wasu jami'an ta kan yadda za su rike makamai don kawo zaman lafiya a jihar.
Mun tura wasu jami'an mu sun je abin da muke kira arms training tare da hukumomin 'yan sanda. Kuma alhamdulillah mobile police suka musu wannan training. Kullum aikin mu na tsaro, kullum kana bukata a ce kana rehearsal.
Haka kuma za ku ji cewa a wata kungiya da ke rajin tsaftace muhalli a kasar Ghana ta fara amfani da wani sabon salo don fadakarwa da tabbatar da tsaftace muhalli.
Muna da wani shiri wato shirin tafi da gidanka da ake cewa abin share duniya. Abinda yake yi ne yana taimaka mana mu gano duka inda shara yake.
Sai kuma shi bai mecin shirin bango da Jummai Ali za ta gabatar mana daga bisani ko mu ka muku wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Wani rahoto da jaridar New York Times ta fitar jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu akan rawar da shugaban Russia Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rahoton ya yi karin haske kan kokarin da shugaba Donald Trump ya shayi na jingina zancen rawar da Russia ta taka a nasarar da ya samu kan yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Hillary Clinton cike har da bayanan da yayi ta yi wanda a baya ya ƙaryata daga nan kuma yazo ya yarda da binciken da hukumar leken asirin kasar ta yi tun bayan ganawarsa da Putin a Helsinki ranar Litinin. Fadar White House ta samu kanta cikin rudani kan ko shugaban ya ƙaryata bayanan binciken hukumar binciken leken asirin Amurka a lokacin ganawarsa da majalisar zartarwar Fadar White House jiya da aka tambaye Trump kan cewa shin ko Russia na barazana ga Amurka har yanzu. Shugaban sai ya girgiza kansa ya ce a'a, nagode kwarai da gaske. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan tawayen kasar Siriya sun cimma yarjejeniyar ajiye makamansu a kudu maso yammacin wuraren da ke kusa da yankin Golan wanda Isra'ila ta mamaye. Wannan yarjejeniyar ta buƙaci dakarun gwamnatin Siriya su koma wuraren da suka rike a lardin Al-Kuntira kafin barkewar boran da aka yi wa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad a shekarar 2011. Duk 'yan tawayen da ba su ce da ka'idodin yarjejeniyar ba za a bar su su je wasu yankuna da 'yan adawa suke rike da su a Siriya. Dakarun Siriyan da ke samun goyon bayan dakarun Russia sun kaddamar da wasu harhare don kwato wuraren na ƙarshe a kudu maso yammacin kasar da ke hannun 'yan tawaye wurin da mutane kimanin 160,000 suka makale. A halin da ake ciki kuma a yau Alhamis aka kammala kwashe akalla mutane 700,000 mazauna garuruwan Fao da Kafr da ke goyon bayan shugaba Assad a arewacin Siriya. Wata kafar yada labaran Birtaniya ta ce ƴan sanda sun gano waɗanda ake zargi suna da hannu a harin da aka kai kan wani tsohon jami'in leken asirin Rasha da ƴarsa wanda aka kashe da wata guba mai illata jijiyar bil'adama. Kafar yada labaran Press Association ta ce ta samu labari daga wata majiya cewa masu bincike na da tabbacin cewa mutanen ƴan Rasha ne bayan sun gansu ta wani hoton bidiyo da kuma duba sunayen waɗanda suka shiga ƙasar a daidai wannan lokacin. Jaridar Press Association ta ce ƴan Rasha da dama na da hannu a harin gubar da aka kai wa Sergei Skripal da ƴarsa Yulia Salisbury a watan Maris da ya gabata. Daga baya hukumar ka haramta makaman guba ta tabbatar da cewa sinadarin gubar Novichok ne aka yi amfani da shi a harin da aka kai wa Skripal da ƴarsa, gubar soja da aka hada a zamanin Soviet a shekaru 1970. Rasha dai ta musanta cewa tana da hannu a waɗannan zarge-zargen da ake mata. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, an janye dokar ta bacin da aka sanya a ƙasar Turkiya biyo bayan yunkurin yi wa shugaban Recep Tayyip Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. Matakin janye dokar wanda ya fara aiki da safiyar yau Alhamis na zaman wani alkawari da shugaba Erdogan ya dauka a lokacin da aka sake zaben shi a matsayin shugaban ƙasa cikin watan da ya gabata. An kulle mutane fiye da 75,000 a ƙarƙashin dokar ta bacin, haka kuma an kori ma'aikata sama da 100,000 daga ayyukan gwamnati bisa zargin sun yi alaka da mabiyan wani malamin Turkiya Fethullah Gulen da ke zama a nan Amurka, wanda Turkiya ta dora wa laifin yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba, da kuma kungiyoyin mayakan Kurdawa. Yan majalisar kasar Turkiya sun fara muhawara akan wasu dokoki yau Alhamis da za su ba hukumomi damar ci gaba da koran ma'aikatan gwamnati har na tsawon shekaru 3 da hana gudanar da taruka da maraice, sannan kuma hukumomin su sami damar rike mutanen da suke zargin suna da hannu a batun har na tsawon kwanaki 12 ba tare da an tuhume su ba da wani laifi. Majalisar dokoki ta ƙasar Isra'ila yau Alhamis ta zartar da wata doka mai tsanani cewa jihohin da ke da Yahudawa ne kadai za su a ƙasar ke da iko, kuma dokar ya ƙarfafa yankuna da Yahudawa ne kadai za su mamaye. An zartar da sabuwar dokar ƙasar bayan kwashe sa'o'i 8 ana tafka muhawara. A ƙarshe dokar ta samu tsallakewa da ƙuri'u 62 bisa 55. Wasu Larabawa 'yan majalisar cikin fushi suka yage dokar da aka rarraba, yayin da kuma suka kira dokar da mutuwar demokradiyya a ƙasar da kuma tsananin wariyar launin a Isra'ila.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, a jihar Nasarawa ne tsaron farin kaya ta Civil Defense ta horar da wasu jami'an ta kan yadda za su rike makamai don kawo zaman lafiya a jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Ganin yadda matsalar tsaro ta addabi wasu jihohin Najeriya ya sanya hukumomin tsaro ke ta samun hanyoyin magance su, hukumar tsaron farin kaya da kare al'umma ta ƙasa Nigeria Security and Civil Defense Corps, wanda aka kafa don haɗa kai da jami'an 'yan sanda wajen tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu, ta dukufa wajen horar da jami'anta don samun ƙwarewar gudanar da aikinta. Kan haka ne hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta tura wasu jami'anta don samun horo ta yadda za su rike makamai da zai taimaka musu wajen kare al'umma daga miyagu. Shugaban hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa, Gidadin Muhammad Fari, ya ce horon zai ba jami'ansu ƙarin sanin madafar aikinsu.
Mun tura wasu jami'anmu sun je abin da muke kira arms training tare da hukumomin 'yan sanda. Kuma alhamdulillahi mobile police suka musu wannan training. Kullum aikin mu na tsaro kullum kana bukata a ce kana rehearsal, kana zuwa kana samun ƙarin ilimi dama can kwararru ne ya rike makami amma kuma duk da haka ya kamata san ki zuwa lokaci suna karo ilimin su mun tura jami'ai 240 to ina fata wayanda suka je wannan horo suka dawo su yi amfani da ilimin da suka samu wurin kare ita wannan kasan kanta da al'ummar dake ciki tare da dukiyar da suke da shi
wasu da suka samu horon sun bayyana yadda za su yi amfani da abin da suka koya
sunana assistant commander Yakubu Sunday ni head of technical Nasarawa state command kware na amfana domin in ka dubi yanayin kasan da muke yanzu akwai tashin hankali akwai rikici a wurare daban-daban so kuma bisa ga yanayin aikin mu dole ne idan ake ya bukata za mu je kowane lokaci shi yasa aka sa muka wannan training domin mu kara samun ilimi mu kara inganta kwazo mu a wurin aikin mu
ni SSC Ouna Hassan assistant commander ina heading agro rangers dama nan muna da ilimi wannan abubuwan sai dai rayuwa mutum baya cika gomawa akwai wasu wanda baraka ya san su kuwa to wanda bamu sani ba shine an sa hankali mu cewa a sake wanda kuma mun sani a sake tunashe mana mun yi halbi da komi mun sake jine wanda su bibigoji daban-daban da bamu saba da su ba a nuna mana inda za yi halbi
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
To madalla gaida Zainab Babaji. To daga Najeriya kuma za mu tsallaka kasar Ghana inda wata kungiyar ake kira Let's Do It Ghana. Ke shirya hanyoyin wayar da kan al'umma da kuma amfani da na'urorin tabbatar da tsaftar muhalli daga Ghana ga rahoton Ridwan Abbas
a wurin wani taro da manema labarai a nan Accra shugaban kungiyar ta Let's Do It Ghana uwar gida ke tofukuta ce kamata yayi a maida hankali sosai ga shanin tsaftar kasar a nufaci shara tare da nakaltar yadda za a kwashe shara din cikin sauki ta bayyana cewar Kasashe a fadin duniya sun wari ranar 15 ga watan Yuli ta zama ranar gudanar da gawurtaccen shirin share muhalli a kasashe. Abinda muke yi shine wayi kan jama'a su fahimci cewa shara tsagwaron sa albarkatun aiki ne. Muna kokari ne mu faddakar da mutane su fahimci yadda za su canza halayensu game da shara din. Da aka yi mata tambaya ko ta so maganin canji game da halayen mutane akan tsabta ga abinda kit ofu kuta ce. Yanzu dai komai na tafiya da kyau. Ina jin yanzu mutane na sha'awar magance matsalan shara. Mu al'umma mun so mu kosawa da kazanta mutane sun gaji da shi don shi in muna buƙatar canji. Canji na somawa ne daga mutane. Ya kamata mu wanci cewar irin rawar da zaka taka da irin rawar da ni kuma zan taka su ne za su kawo canji din. Muna da wani shiri wato shirin tafi da gidanka da ake cewa abin share duniya abinda yake yi ne yana taimaka mana mu gano duk inda shara yake shara duk inda aka zuba da bai dace ba mu gano su zai bari mu san hatsari dake akwai sai mu shaidawa hukuma ko duk wanda ya dace ko mu hada kan masu aikin gayya wani gida ke ta karara cewa a shirye muke mu yi aikin hadin gwiwa da gwamnati saboda aikin tsaftace muhalli haƙi ne na kowa kowane ɗayan mu na da rawar da zai taka jakadan Let's Do It Ghana kwamina Mr. Sam ya ci
and possibly form clubs there So we have the Let's Do It Ghana, we have the club. So those students are going to champion sanitation. Mm-hmm. So we are going to start from that level and then grow with it. Then we know that generations to come to have that consciousness.
Mm-hmm. And so, yadda muke yi ne bayan kafa kungiyar sai kuma mu kafa club. Don su yi aiki kafada da kafada su yanda waɗanda za su shugabanci lamarin za su soma da tsabuta su kuma girma da shi yadda zuri'a gaba su kuma za su soma wannan tunani da zaran sun girma da shi za su san yadda za su tafiyar da muhallinsu na sani zai ɗau lokaci amma za a cimma biyan bukata shi ciwo bai san matashi ba bai san shugaban ƙasa ba bai san minista ba bai kuma san imami ba da zaran ya barki Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ridwan Allah To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogon na cewa karfe 11 da minti kusan 15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum, yayin yajiya.
Wa alaikum salam.
Ina nan Najir Ahmad daga Maraba na Tarawa ke.
To,
tambaya ta a nan Maraba. Kamar misali ni mazauna kasar nan an arewaci mazauna kudancin kasar nan akwai wani babban al'amari da ke faruwa wanda yake kasan kasancewa mun je gani gaɗe sai abin da cewa ni ba ɗin ɗan ƙasa ba ne ni ba ɗin jiji ba ne hukumar ainihin kan da wannan ba sai gwamnati da san da shi ba in sun sani to wani mataki suka ɗauka.
To Malam Naziru, inda kaje jefa ƙuri'a din kai rajista a wurin ne da kaje aka ce kai ba indijin bane koko ba kai rajista bane
a gurin mai rajista.
To Malam Aliyu, kaji tambayar ta sa ko
kwarai na ji kamar yana korafin ana zankon ana tsangamar su in sun jefa ƙuri'a wasu wurare da su nan wai su ba indijin bane kamar haka ne son jefa
ai cewa in sun je sai a ce su ba indijin bane mishi tambaya kan cewa ai wurin ne rajista ya ce min eh. To kun san da wannan matsala
kusan ban tuna da kuma tashiya da kika bashi da farko cewar yayi rubuta a wurin yace yayi. To da zaran ka rubuta ba kai kai dan indijin ne ko ba indijin ba ta kau gunda ne kuma kace haƙƙin ka ne ka jefa ƙuri'a a wannan wuri. Saboda haka wannan korafi tabbas bai kuma zabe da ta sami yawan ci korafi a kan sawa amma in an samu wannan mafi dacewa tun a wurin ka ja hankalin jami'an tsaro da kuma shi malamin zaɓe da ke wurin cewa gashi maka zo za ka jefa ƙuri'a kuma ana tsangwama ka da wani sunan da bai kamata ba. Ka ga wannan tsangwama tabbas a nan a ki ba da ɗauki matakin da ya dace domin ka baka damar ka ci jefawa wanda kake so ƙuri'a.
To kamar idan duk yayi abin da kace din nan kuma ya samu matsala me ya kamata ya yi zuwa zai yi hukumar zaɓe ko kuwa?
To yana buƙatar ya tara ingantaccen shaidu na cewa ga abin da aka yi masa wanda kuma ba daidai ba ne. Don haka a kuma a dokokin kuma a dokokin da suke da akwai na tarayya idan ka zo jefa ƙuri'a wani hana ka jefa ƙuri'a da kowane dalili ya dogara har ya hana ka ne to ya aikata babban laifi ne za a gurfanar shi da shugaban kullum kuma za a hukunta shi.
To me tambaya na gaba matsokai tambaya ko?
Assalamu alaikum warahmatullah. Ina na Jamilu na wanda ke daga ran garin Mararaba Yanya.
To
Hajiya tambaya a nan dai ba ta wuce kwaya ɗaya ba zuwa biyu. Na farko dai shi ne game da tsarin da hukumar INEC za ta gabatar na zaɓe shin da yiwuwar cewar mutane za ta ɗiba waɗanda za su gudanar da wannan aiki na zaɓe ɗin za ta tantance su don ganin cewar eh duk waɗanda aka ɗiba ba su da yawu a al'amuran da ya danganci siyasa wajen ganin an samu kyakkyawan zaɓe a lokaci mai zuwa.
Tambayar da kai ɗin wani ya yi tambaya makamancin wannan. Malam Aliyu Bello ya ba da amsa.
Okay.
To in ka saurari filin nan kamar yadda ka sani ranar Alhamis za ka ji ansa. Kana da wata tambayar ne?
Eh to ta biyu kuma shi ne shin Hajiya a nan abinda nake so in tambaya a nan wurin shi ne kamar yadda hukumar kasar Najeriya take yin tsayayyen ganin ta kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a kasar baki ɗaya shin har a cikin hukumar zaɓe ma suna ƙoƙari wajen ganin sun kiyaye waɗannan kurakurai da aka samu a lokutan baya ko kuwa?
Wannan ma fa ya ba da ansa akan cewa kullum suna kokarin inganta hanyoyi. Eh to sai ka ba mutum na gaba ya tambaya ko kana da wata tambayar?
To eh ba za a rasa ba Hajiya tunda har Allah ya sa wannan damar ta riga ta samu. Sannan na biyu Hajiya game da sauran mazaɓu waɗanda ake tattare da su a faɗin ƙasar nan kamar Solid Unit haka nan da sauransu. A lo kamar a ƙauyuka wanda ya danganci kamar ni kamar mazaɓa na ko in ce local game ina ta bi ce local game na san muna da mazaɓu masu tarin yawa sau tari idan aka yi abin da ya danganci kamar lokacin zaɓe da wani wurin ma ba za ta san cewar an yi zaɓe ba sai dai kawai abin da aka riga aka rubuta aka tattara a kai shi kenan aka riga an wuce wurin. Shin hukumar zaɓe za ta sanya ido a waɗannan wuraren ne a zaɓe mai zuwa ko kuwa irin waɗannan mazaɓun za a ci gaba da barin su da fiye a haka kuma kwata-kwata ba ta da yawo a kasuwar su san da su ba.
To Malam Aliyu, ka fahimci tambayar sa?
Dan haka idan har yayi korafin cewa wai ana yin wani abu da bai kamata zabe ba kuma yace ai tashi zabe to ban san abin da zabe yake magana ba a dai ba wanda aini take yi wanda kuma wace ne da kuma jami'an tsaro da su kansu jami'an jami'u suke bada shaidan an yi shi ban san irin wannan korafin da ya faɗa ba amma in yana zargi din wannan to me yake kai ya rike kasan ranar zabe ya jirin fasu ya jefa ƙur'ansa kuma ya saurara ya ji aka faɗa a wurin wannan zai taimaka domin ana ɗaukar matakai masu yawa don a tsare ƙura a tsare mutuncin masu jefa ƙura kuma a kawo sakamakon gaban hukuma da ake da shi.
To ba mutum na gaba ya yi tambaya ko?
To Hajiya, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Suna na Saliwa.
Kuma nan da na gode fare.
Ina da tambaya kamar haka. Da farko dai za a ga cewa hukumar zaɓe mun gaba ta ba wa 'yan takara damammaki akwai wani wa'adi da take ba sai lokacin ya yi za a fara kante. To amma zuwa yanzu sai a ga cewa ta fuskar 'yan takara ta ma yi yawa a inda ya kamata a manna da inda bai kamata a manna ba ko ina an bi an mammanne su wani gurin ma kan titi duka an rufe titi ba a ganin ko ina. A za a ga cewa kuma kasa yadda aka fi jama a duniya cewa idan ka je ka manna mutum fuska a gidansa ba in ba tare da ina so ba zai iya a kai ta gaba a hukunta ka akan wannan abin da shin wannan hukumar zaɓe akwai wani mataki da za su iya ɗauka akan wannan. Tambaya na biyu shi ne a za a ga cewa jiya na aji a kafafen yaɗa labarai waɗansu ƴan siyasa a Maiduguri suna kufa a kan ce a waɗannan ƴan gudun hijira da aka tara abin da ya sa aka tara su domin su ɗan shugabanni na gurin ne ba sa son rabuwa da mulki ba sa so waɗannan mutane su koma gidansu a yi zaɓe na gaskiya jam'iyyar adawa ta samu nasarar kai ga gaji shi ya sa ta tabbas su a wannan kam sa ba sa so ma waɗannan abubuwa ya ƙare shin wane wannan hukuma za ta iya tabbatar mana game da waɗannan hanyoyi na guda biyu.
Malam Aliyu gare ka.
To na dai fahimci da ta farko sai dai ta biyu ina buƙatar ya ƙara min haske a kai amma a kan ta farko ga yadda bayani yake. Ya ce shin ana ganin waɗansu posta haka ana ganin miƙawa sun shi kuma kamfen ne
ba Malam Aliyu ba ranakun kamfen yake magana ba cewa yi kamar yadda ake manna past su hotunan 'yan takara dinnan wani wurin su rufe da sauransu akwai wani mataki da aka ɗauka don yana ganin cewa a ƙasashen da suka ci gaba bai kamata a je ana wannan manne-mannen ba shine yake cewa akwai matakin da hukumar INEC ta ɗauka na ganin cewa manne-mannen fasto ɗin da ake yi ba kai ba gindi an daina abin da yake nufi kenan ba ranakun kamfen
ba zaɓe ne su sa baki a daren wannan gabar ba hukumomin tsaftace birane da kuma kiyaye haƙƙoƙin dukiyoyin al'umma da suke nan daban-daban su za su sa baki a wancan amma hukumar zaɓe ba ita ce da ikon sa baki ina ka sa ko sa ina ka cire ka ba wancan ba aikin mu ba ne.
To tambayar shi da kace baka fahimta ba zargi ne akan cewa ƴan gudun hijira waɗanda suke zaune a sansanonin ƴan gudun hijira da aka kakkafa wai ana zargin cewa waɗanda ke kan mulki ne ba sa son su koma wurarensu don suna son su yi amfani da su.
Bayanin da nake so na mata shi ne wancan abu ne da kuma zaɓe ba kuma zaɓe dai ta san wani yanayi ya samu a ƙasar nan da ya haifar da matsugunan ƴan gudun hijira kuma a kokarin da take yi shi ne ta samar musu da ƴanci jefa ƙuri'a kowane dalili ya sa ake riƙe da su wancan ba hudu kuma zaɓe ne ta yi bayani a kai ba. Inna abu ya faru ga wurin da ya kamata a je kuma a yi aiki kuma zaɓe za ta yi ya ƙoƙarinta ta ga wanda suke gudun hijira a wuraren da suke ba su za su ƴanci da jefa ƙuri'a ba.
Malam Aliyu Bello, mun gode da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. To haka kuma muna godewa Malam Buhari Yunusa Kumariya da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya waɗanda suka taimaka wajen ɗaukan wannan shiri a kan faifai. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla maimaicin shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ki turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Sadi Saidi Daura yace salam VOA Hausa nasara da ƴan sandan Najeriya suka samu na kama komandojin ƴan Boko Haram wata babban nasara ce da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asirin duk wasu ƴan ta'addan da suka shigo cikin jama'a dan aikata mugun aikin su na ta'addanci. Sako na gaba yace salam VOA Hausa dan Allah ku faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta taimakawa al'umma garin Jibiya dake jihar Katsina agajin gaggawa domin wallahi rayuwarsu na cikin hadari sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa da suka samu wanda hakan yasa suka bar mahallansu suka tare makarantun primary. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijo. Yabon gwani ya zama dole hakika mu talakawan Najeriya mun gamsu da wannan wasiƙa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya miƙa wa majalisar ƙasa domin buƙatar wasu kuɗaɗe don tunkarar shirye-shiryen zabe mai zuwa ƙasar. Hakika shugaba Buhari ka cancanci yabo akan yadda kake tafiyar da mulkinka a daukacin ƙasar ka. Sako daga Alhaji Abbas mai trader bakin kasuwa ta Lady jihar Bauchi Najeriya. Sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Adamu Sabiu Wangar Gizawa jihar Kano Najeriya da Aminu Kano mai da Garko inda suka ce dan Allah ku miƙa mana sakon jaje gami da ta'aziyya ga mutanen jihar Katsina bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da ta janyo asarar rayuka da dukiya a jihar waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu waɗanda suka yi rauni Allah ya ba su lafiya waɗanda suka yi asara Allah ya mar musu amin. Sako na ƙarshe yace zargin da jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ke yi wa shugaba Buhari na kulle makarkashiya dan kin gudanar da babban zaben shekarar 2019 da ke tafi wani abin dariya ne kuma muna iya cewa jam'iyyar ta karaye ne kawai tun yanzu ganin yadda suka kwashi kashin su a hannu a zaben gwamnati da aka gudanar a jihar Ekiti daga Muhammad Salihu kauran namo da Zamfara.
To madalla yanzu kuma ga Hafsat ta da mana da labarai amma wannan karan a takeice.
A takaice, wani rahoton da jaridar New York Times ta fidda jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu akan rawar da shugaban Russia Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rahoton ya yi karin haske kan har kokarin da shugaba Donald Trump ya shayi wato na jingina zancen rawar da Russia ta taka a nasarar da ya samu kan yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ciki har da bayanan da yayi ta yi wanda ya a baya ƙaryata daga nan kuma ya zo ya yarda da shi da binciken da hukumar leƙen asirin ƙasar ta yi tun bayan ganawarsa da Putin a Helsinki ranar Litinin. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan tawayen ƙasar Syria sun cimma yarjejeniyar ajiye makamansu a kudu maso yammacin wuraren da ke kusa da yankin Golan wanda Isra'ila ta mamaye. Wannan yarjejeniyar ta buƙaci dakarun gwamnatin Syria su koma wuraren da suka riƙe a lardin Al-Quntaira kafin barkewar boran da aka yi wa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad a shekarar 2011. Wata kafar yaɗa labaran Birtaniya ta ce 'yan sanda sun gano waɗanda ake zargi suna da hannu a harin da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da 'yarsa waɗanda aka kashe da wata guba mai illata jijiyar bil'adama. Kafar yaɗa labaran Press Association ta ce ta samu labari daga wajen matiya cewa masu bincike na da tabbacin mutanen 'yan Rasha ne.
To madalla a gaishe ki masu sauraro an miki a ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniya mu ne Rob McLean ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun sake dawowa
a da ka ci shirin yau da gobe
shirin matasa.